pour de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama a shirin na musamman wanda zamu gabatar muku da shi daga nan ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Shirin da a cikin sa za a ji cewa masu fafutukar kare demokradiya a Jamhuriyar Nijar sun fara nuna damuwar su game da yadda ake tafiyar da tsare-tsaren zabukan kasar.
Ba a taba cewa cikin sati uku za a zabe ba. Dan kasa wasu ba su takardar. Ba a taba cewa sauran sati uku za a zabe ba. Ba a san jam'iyya nawa ka takara cikin wacce jiha ko wacce jiha ba.
A tarayyar Najeriya kuma biyo bayan korofe-korofe da ma zanga-zangar da aka samu game da tafiyar hawainiya da aikin hanyar numan zuwa Gombe ke yi. Ana iya cewa yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu.
Da Allah ya sa sun dawo muna murna kuma muna shi shugaban kasa godiya da kuma duk wanda ya sa hannu a dawo kan aikin nan.
Akwai shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun Nijar sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka amma sai bayan an saurari labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Ma'aikatar shari'ar Amurka na kwarzanta nasarorin manufofinta kan China. Tana mai cewa manufofin sun taimaka matuƙa wajen taka burki da kuma jan kunnen China game da yunkurinta na yin zagon ƙasa ga tattalin arziki da kuma tsaron Amurka. A wata takardar bayani ta jiya Litini, zagaye na biyu na bitar manufofin ma'aikatar kan China, Attorney General ɗin Amurka William Barr ya ce ma'aikatar ta samu ci gaba ainin wajen tsaida barazanar China. A yayin da har yanzu akwai sauran aiki, ma'aikatar ta himmantu ga ganin an gurfanar da duk masu sacewa ko amfani da wasu haramtattun dabaru wajen mallakar fasahohin Amurka da kasha ta makomar nan gaba a cewar ba. A watan Nuwamban shekara ta 2019 ne Attorney General ɗin Amurka na lokacin Jeff Sessions ya kaddamar da manufofin na ma'aikatar shari'ar Amurka kan China, wanda a lokacin ya ce mun ga leƙen asirin da China ke yi bai tsaya kan abubuwan da ta saba yi kansu ba, kamar cibiyoyin tsaro da bayanan sirri. Yanzu ya zarce zuwa kan wurare irin su ɗakunan bincike da jami'o'i, kuma muna ganin yadda ake ta yaɗa farfagandan China a jami'o'inmu. Burinmu shine inganta bin diddigin da ma'aikatar shari'a ke yi da kuma ɗaukar matakan shari'a kan aika-aikar China. Shaidu a kasar Habasha sun ce sojojin saman kasar sun yi lugudan wuta kan hedkwatar yankin Tigray da ke arewacin kasar jiya Litini, a daidai lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke cewa wannan tashin hankalin da ke ta ƙaruwa ya tilasta 'yan gudun hijira sama da 25,300 gudu zuwa kasar Sudan makwabciya. Mazauna Makele sun gaya wa muryar Amurka cewa lugudan bama-baman ya yi rugu-rugu da gidaje, sannan ya dan lalata wasu ɗakunan kwana na ɗaliban makarantar majami'ar St. George da ke Felage Hewitt. Shugaban kungiyar TPLF Debretsion Gebremichael ya gaya wa kafar labarai ta Reuters cewa an kashe farar hula aƙalla biyu jiya Litini, kuma wasu da dama sun ji raunuka. Babu wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin. Jiya Litini, mataimakin Firaministan Habasha da Mickey McKinnon ya ce gwamnati na duk abin da take iyawa wajen kare farar hula. A halin da ake ciki kuma, garin Hamdayat da ke kan iyaka a kasar Sudan yanzu ya cika da dubban 'yan gudun hijira daga yankin Tigray na kasar Habasha waɗanda suka tsere matashin hankali. Daga cikin 'yan gudun hijira kimanin 8,000 da suka iso a baya-bayan nan, akwai iyayen wasu bakwainin 'yan tagwaye waɗanda ke kwance cikin wata bukka. Allah tilas wannan iyali ya baro asibitin da ake jinyar 'yan tagwayen a Tigray. Da an saka su cikin na'urar kwanci, to amma bayan da aka kai harin ban kan birnin sai muka gudu muka zo nan. Abinda mahaifinsu Burhanu Gobrufai ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a wani ƙauyen da ke jihar Kassala ta gabashin ƙasar. Ya ƙara da cewa mahaifiyarsu ba ta da nonon shayarwa sosai, muna jiƙa garin fulawa ne mu ba su sha. Likitoci ba su amince da haka ba. muna ji muna gani ƴaƴanmu za su mutu. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya ce hukumar na a tabakinsa matukar damuwa da yadda cutar corona take yaduwa yanzu musamman ma a Turai da Amurka. Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai jiya Litini yayin hira da yakan yi da ƴan jarida a birnin Geneva cewa yaduwar coronar ta kai ma'aikatan jinya abin da ya kira makura. Tedros ya dawo headquarters WHO jiya Litini a karo na farko tun bayan da ya killace kansa na tsawon makonni biyu a matsayin kandagarki bayan da ya yi mu'amala da wani mai dauke da cutar. Tedros ya kuma yi marabalale da abin da ya kira labari mai karfafa gwiwa game da rigakafin COVID-19. To amma ya yi gargadin cewa bai kamata mutane su yi sake ba saboda kawai sanarwar jiya Litini da kamfanin harhaɗa magunguna na Moderna da kenan Amurka ya yi. Kamfanin ya ce rigakafinsa ya samu ingancin kashi 94.5 cikin 100 wajen yaƙi da cutar bisa ga sakamakon wucin gadi na mataki na uku da na ƙarshe na gwajin maganin a likitance.
To madalla labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai fagen rahotanni, zamu kuma farawa ne da jamhuriyar Nijar, inda za a iya cewa aski ya zo gaban goshi game da babban zaben kasar. To sai dai masu rajin kare demokradiya sun fara nuna damuwarsu da abin da suka kira shan kafa da ake fuskanta game da tsare-tsaren waɗannan zabukan da ya kamata a fara da na kananan hukumomi a ranar 13 ga watan Desamba na wannan shekara ta 2020, a kuma gudanar da na shugaban ƙasa haɗe da na 'yan majalisar dokoki a ranar 27 ga watan Desamba. A wata hira da Suleiman Mumuni Barmai da shugaban kungiyar Bode Sanbuwa Nasiru Saidu ya ce dole ne 'yan siyasar Nijar su haɗa kansu a irin wannan lokacin.
Abinda ya kamata 'yan ƙasa su karkata hankalinsu wajen hukumar zaɓe a yanayin da ake ciki za ta cika lokaci wanda an ka ɗauka na 13 ga watan Desamba da 27 don ta iya hanwainiya wanda aka yi na rabon katin zaɓe da lokaci wanda ya rage musamman ma na shi zaɓe na 13 ga watan Disamba. In ka diba akwai matsaloli waɗanda ka iya girmawa sosai su kawo shakka cikin zuciyoyin jama'a na cewa yaushe an ka ƙare hiddo sakamako na jam'iyyoyi waɗanda za su takara cikin jaha-jaha sannan a dawo a buga wannan lambobi nasu waɗanda za a maidawa cikin ƙasa sannan a yi zaɓe. Don haka ni a nawa gani yanzu hankalin 'yan ƙasa ya kamata ya karkata bisa ga lokaci wanda hukumar zaɓe ta tsaida na takara ta 'yan kansala musamman ma da na shugaban ƙasa da na majalisar dokoki, tunda zaɓe kamar yadda kowa sani wajibi ne sai an yi shi kuma tilasa ne a yi shi dangance da dokoki na ƙasa.
Kana da shakku ne akan yiwuwar idan za a cika alƙawari ko kuwa
yau duk ta iyayen da ka gane ta duk ɗan ƙasa ko su kankansu 'yan siyasa a cikin zuciyoyinsu suna za a yi ba za a yi ba, amma hakika a bayyane babu wanda ya tsaya magana. Amma kamar yadda kuka tsama ga tahiyya hanwaniya ba a taɓa cewa cikin sati uku za a zaɓe ba ɗan ƙasa wasu ba su takarda su, ba a taɓa cewa sauran sati uku za a zaɓe ba, ba a san jam'iyya nawa ka takara cikin wacce jaha ko wacce jaha ba, ba a taɓa cewa sati uku za a sauran zaɓe ba, ba a gani ba kayan zaɓe ga sunan sun tabbata cikin ƙasa har an fara horon mutane ko kuma mutane har sun fara taddajoji na tahiyar zaɓe.
To amma shugabannin hukumar zaɓe sun sha bayyana cewa komai yana tafiya daidai, ba matsala, zaɓen nan za a yi shi a kan lokaci kuma ba za a fuskanci matsala ba.
Akwai alamomi da yawa waɗanda ka nuna ma 'yan ƙasa cewa har yanzu akwai matsaloli da yawa waɗanda ba su ba da mutum tabbacin shi ce hukumar zaɓe tana iya ta cika wannan lokacin kamar yadda ta ce kakakak.
Kana ganin akwai buƙatar a ƙara lokaci, ma'ana a dage ranakun zaɓen zuwa gaba ne, shi yasa kake
buƙatar da adda kwai dai ta 'yan ƙasa 'yan siyasa su tattauna. Kuma babu duniya inda za a ce za a fuskanta zaɓe 'yan ƙasa ba su tattauna kuma sa'anna a ce wannan abu ne wanda ka iya aihawa ma ƙasa alheri. ko hukumar zabe tana shirye komi da komi tana da ya kamata a ce tattaunawa ta yan siyasa tana rakka wannan abun in ana so a samu zabe mai inganci wanda kowa zai yarda da shi.
To madalla yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda biyo bayan koke-koke da al'umma musamman ma matafiya da masu ababen hawa suka yi ta yi game da tafiyar hawainiya na aikin hanyar numan zuwa Gombe. Yanzu haka kamfanin da aka baiwa aikin ya komo bakin aiki. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Kuma wannan aikin dai ya ko biyo bayan korafi da ma zanga-zanga da matafiya da kuma al'umman yankin da hanyar ta numan zuwa Gombe ya shafa. To wai koya masu ababen hawa suka ji da koma wannan aiki da aka yi a yanzu? Malam Umar Dan Kano ya bayyana farin cikinsu da aka koma wannan aiki da cewa
hanya ce da ta dade tana ci mana tuwo a ƙwarya. Kuma wannan labari da dawowa da masu kwangila suka yi na gyaran hanyar ya dada mana ranmu, saboda mu da muke bin hanyar nan gaskiya mun san wahalar da muke sha. To amma alhamdulillah an ce mai hakuri ba wadaci. Tunda Allah ya sa sun dawo muna murna kuma muna ma shi shugaban kasa godiya da kuma duk wanda ya sa hannu a dawo kan aikin nan, saboda gaskiya bismillah hanya ce da take babban hanya. Yan kasuwa, ma'aikata, yan makaranta, sojoji, yan sanda, kowa ana yawan binta kai. Ita ce kamar wayaran shigowa ta wannan arewa maso gabas inda jahohi shida suka kunsa. So don haka dawowa da aka yi gyaran, Allah ya sa aka gama, so kaga za a amfana, za a rage haɗuɗɗura da suke faruwa kan hanyar nan.
Shi ma da ke tsokaci Honorable Sa'idu Naira, wanda tun farko su suka mika kukansu ga uwar gidan shugaban kasa Aisha Buhari, ya ko bayyana farin cikinsu da cewa
kwanakin baya hanyar nan ya cirke gaba ɗaya, ni da kaina na bi hanya, na ga hanya bai yi ba. Kuma roƙi mai girma Dr. Halilu Maudi da ya taimaka, na san zai iya yi, ya je samu mai girma shugaban kasa a tabbatar wannan hanyar an yi shi. Kuma na gode wa Allah, roƙon da na yi ya karɓu, ya je ya yi duk abin da zai, ya kira minista sun yi, an ba dan kungila kuɗi, ya dawo bakin aiki. To haka ina gode masa. Sannan kuma ina sake miƙa hukun bara sai dai mu mutanen jihar Adamawa muna da wasu roƙo da muke da shi da kuma wani godiya. Na farko muna so mu gode masa saboda gadoji da suka karye daga Madagali, Michika da Ubanan da gefen Malabo, ya cire su a cikin ministry na work, an mai da su Northeast Development. A yi mana da sauri, wannan abu ma abun da za mu ake gode masa a kai ne. A sake roƙo mubi hanyar mubin nan taimaka mai girma mubi, kamar yadda muka roƙe ka ake yin wannan hanya na Sabana, don Allah ka taimaka. Wannan hanya babbar hanya ne wanda ya ɗauki abubuwa da yawa. Hanyar mubin nan daga Gombe zuwa Mubi, daga Gombe zuwa Mice, kama da Galin nan hanyar ya cirke hanyar biyu nan duk ba a bi. Yan uwanmu suna shan wahala, kusan in hanya bai da kyau kaya ma da tashi yake, saboda komai za a ɗaura a kan kaya.
Kuma da menene yanzu ka anzo ido a ga koshin wannan aiki zai sake tsayawa ko kuma? Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla, za mu sake komawa jamhuriyar Nijeriya, inda makon da ya gabata ne makahi a kasashen Afirka daban-daban suka gudanar da babban taronsu na shekara zuwa shekara a birnin da Magaram. A bana dai an gudanar da taron ne ba kamar yadda aka saba yi ba sakamakon annobar corona. Wakilin muryar Amurka da Magaram Tamar Abari ta samu zantawa da shugaban kungiyar makahin da Magaram Munkaila Habu, wanda kuma ya bayyana yadda aka gudanar da sallar ta bana a cikin wannan halin.
Ana gani kama da wannan malatin zai hana baki zawwa, amma ana ma abun malatin wannan na coronavirus. Saraki na Niger da na Nigeria duka mun samu kama saraki 60, na Nigeria wajen saraki 41 suka zo.
To game da shagulgula da kuka saba yi kowanne, dukkan su kun samu kun yi su a bana?
Duk wasannin da aka saba yi an yi su. Kama bara akwai wasan da ba a yi ba, amma bana da ya kasance ke mutane sun ba da himma, sun ba da gudunmuwa, samu gudunmuwa ta kirge, kuma mun tsaya kai daga duka abin da aka san ana yi, ukun wannan duka an yi su. Da sahe an je kohol mai martaba Sarki Abubakar, an kai sanho da aka saba na al'ada, aka yi jawabe-jawabe na shugabanni duka suka yi, aka komo wasa da marece na gwada al'adu na makahi da suke yi tun ƙarfe 4 har zuwa ƙarfe 6 da rabi ta dare, kuma rallaji da sahi aka ji aka yi addu'a. Dama mu addu'a isa take tattara su, muhimmancinta saboda kwanciyar hankali a cikin ƙasa. Allah ya kawo wadata ya kawo kwanciyar hankali ga kasar mu ta Niger, kuma ga kasar Afrika, kuma ga duniya duka ma.
Ina faɗin kamar irin matsalolin ku da bukatun ku, na san dai ba rasa matsaloli ba.
Matsaloli muna so ɗiyanmu a rika tallafa musu wajen karatu. Sirdu muna Afrika akwai shugabannin da suke so su hana bara. Sai muka ce to in kuna so su hana bara, ku nema musu aikin yi, su nema mu abin yi kan su hana mu bara. Kama ƴan Nigeria sun yi kuka suka ce a Kaduna an kashe musu gidan makashi, suna roƙon shi ya dan hamzarta ya sake maida musu wannan gidan da makashi inda ake koya musu sana'a. Amma abin da muke so mu makashi, mu muka yi damuwa, mu ne muke bara, ko muke so gwamnati ta kama mana wannan baral muhasaba ta nema mu abin yi, ko su taimaka matan mu masu gani da wata ɗan jari su rika kasuwanci sai mu zauna a ginin su mu hasa zuwa bara. Kuma ɗiyanmu da suke lakwal, wannan diyoyi da ake biya na lakwal, ta da mun yi bara muke samuwa kenan. Muna roƙon gwamnati ta diba ta gani idan muna saka ta kujeru, muna yin giryaji, muna yin sarveti, muna yin lakre. To matsalar da aka samu bayya sayuwa ta ake yaushe makaho zai yi abin kirki a saya ga na mai ido.
To karfa shafa, muna kawo muku wannan shirin na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar, suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar da shirin kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Ka san ka ba awa ka sace. Darago daraga masu ya zama. Kai wani goma. Mola wada ka. Ka wada ko jani.
Kowa ya bar gida. Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin kowa ya bar gida kai gida ya bar shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji da ta musamman da wasu 'yan asalin Afrika da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da babban bako dan asalin kasar Ghana da ke nan kasar Amurka a jihar New York. Ga tattaunawar su da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri.
An kace ku ne ke binciken irin waɗannan abubuwa, gida nawa ake fasawa, gida nawa za a bin wannan aiki mai daurewa ne?
Ka duba America, they are always into infrastructure. Infrastructure mana
kullun suna cikin gine-gine,
suna cikin gine-gine, ana gine-gine. Kuma wannan gine-gine kuma ka duba don gidajen da America suka gina before 1980 duka na da cuta cikin wannan gida, domin akwai abin da ake kiran shi asbestos. Su wayannan abubuwa duka suna cikin wayannan gida. Shi yasa don gidan da duka aka gina before 1980
Asbestos din ciwo ne ko dai wasu kwari ne ko menene?
Ciwo ne da idan mutum ka shaka in shiga cikin, yana shiga cikin lungs din ka, da ya shiga cikin wannan lungin sai ya zama cancerous, sai ya zama cancer na cuta. Shi yasa wayannan duka na cikin wannan cikin gida duka da aka build before 1980. Shi yasa ni yanzu ga na wani nzo duba cikin wayannan gidan, duba ko na gan su, idan na gani she fall am fala ko falin da muke yi, imu wannan falin mun kare she yanzu ga she azo zun inspect in sure kaman ba an cire shi kuma kan da ya kamata a cire. To lokacin dan zo aiki na da kyau, da an cire kuma an kare, akwai testing da nake yi. Ina wannan testing, idan testing ne ya pass na clear wannan area, shin ba da signature to wannan gida yayi for renovation kafi a jaya wannan abu cikin wannan gida.
To an kaga duka sai ka bada rahoto cewa komai yayi daidai, sannan a fara in aiki ne, in rusawa ne sai a yi
shayi. Na'am.
To wannan aikin kuna yi karkashin hukuma ne ko dai wata abin nan ma'aikata ce mai zaman kanta? Na ce hukuma wato na gwamnati ne ko dai na private company ne?
Both. Domin muna zuwa government buildings. Government buildings muna shiga shine subchapter 8. Muna kuma shiga cikin private buildings. Private buildings shine kaman gidaje, kaman gidanka, private house. Idan aka sayar da wannan gida yanzu ga dukan da kenan, har dai za ka sayar da wannan gida, misali idan sai ma da gida ya kamata mu rika san kaman akwai cuta haka nan, akwai cuta haka nan, kuma yanzu with the law ya kamata kafin sai ma da wannan gida duk wannan cutan dukan sa in cire, in fit da shi cikin wannan gida, sannan in sayar ma. Shi sa long kenan, that is where the privacy comes in. Kuma akwai companies kaman Macy's in them private, and they are not under the government.
Company sai da kaya na Macy's?
Na Macy's. To wannan aiki da aka yi renovation Macy's da suka yi da 34th Street wannan Macy's a lokacin sun sa $600 million of full renovation na Macy's. To da ni ina cikin wayannan muka wannan aiki muka ci
miliyan 600 company Macy's ke gyara wurin
shi suka gyara wurin that was 6-7 years ago shekaru bakwai to a wannan lokaci ni ne ina cikin wayannan muka wannan aiki muka fidda tucen da duka kenan tun basement har zuwa saman duka muka fidda wayannan tuta ya na'am
to ya kake ganin zaman America da kuma zaman kasashen mu
a to ga duba ba zaman America she mu ci alhamdulillah amma ba abin da yafi gida dai gida ne ko yaya zakai yau na da dai wannan gari kullu shin na ina gan gida haka ko na gan abubuwa haka na gida gaskiya shin na murmuri kuma ni ra'ayi na ne kuma ka duba duk wayannan duka ke dadewa wannan gari eh kai wani lokaci kowa na murmure dai settle ya je gida je je futa makan shi domin ko ya zakai wannan gari ne mai albarka gari ne mai muhimmanci amma ba garin ka bane ko ya za ko kai wane ne gida kuma gidan ka ne ka gan yau kana nan gana yau an daraja ka ka samu futu ka abin gashi nan dai ka gane shi yasa ba comparison ba mu compare mu ce America ya fi gane zaman lafiya domin gidanka ne shi yasa wannan haka comparison nan America alhamdulillah amma gida ne shi yasa ni wannan nake gani kuma based on wannan nan ni gida dai alhamdulillah kuma gana wurin da na fito ka gane yes America dai alhamdulillah ba you know ya tanne mu ya rufa mu asiri amma yau kana da wayannan asirin tanyan da kai kudin duka ke da shi idan ka ci shi nan alhamdulillah amma ka ci shi gida ka fi jin darin cin wayannan kudi gida da kuma ci shi daga nan shi sa gida wallahi gida kamu bar gida na'am
ya batun iyali mata da yaya a nan kasar
eh ina ya ni yanzu aka yara na guda hudu ne ina da maza biyu mata biyu ina yanzu ina cikin aure mata na kuma sunan ta Hajiya Nafisa ita kuma tana nan
to ya batun rayuwansu wurin harkan neman ilimi da sauransu
masha Allah Diana firstborn na farko sunanta Aishatu ita yanzu aka ta kare college yanzu ga ita teacher ne tana teach middle school
malaman makaranta shi
makaranta yes malaman makaranta ne na biyu sunan shi Abubakar Saddiq shi kuma wayo ina nan college shi kuma na uku sunanta Amina to ita na uku na ba ta sunan ummana ita kuma yanzu tana high school amma ta bangaren makaranta yanzu ta hadace Qur'ani so biyar shekaran ta 15 kuma yanzu haka tana kokari ta karanta Qur'ani ta kare Qur'ani tana kokari hadacewa abin da take kenan yanzu haka ita da kaninta Jamil na'am
to malam lawalla Ahmed mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin namu na kowa ya bar gida kai gida ya bar shi wanda ni Abdul Aziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya yarda
To madalla yanzu kuma ga su lemu mun barma dauke da sharhin jaridun nishara
Sanarwar da kotun tsarin mulkin kasa ta fitar a ƙarshen mako game da zaben shugaban kasar Niger na ranar 27 ga watan Disamban da ke tafe na kan gaban labaran da suka fi dauka hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Le Sahel na cewa daga cikin mutane 41 da suka nuna sha'awar shiga wannan zabe, kotun ta amince da takardun 'yan takara 30 cikin su har da Bazoum Mohamed na PNDS tarayya da Muhammad Usman na RDR Canji da Sani Umaru na MNSD da Albade Abuba na MPR Jamhuriya da Ibrahim Yakuba na MPN Kishin Kasa da Salu Jibo na PGP Dubara yayin da ta yi watsi da takardun mutane 11 cikin su har da Hamma Amadu na jam'iyyar adawa ta Model Lumana. Jaridar Le Gouvernement na cewa hukuncin da aka yanke wa Hama Amadu a shari'ar da ta shafi badakalar safarar jarirai shine yasa kotun tsarin mulkin kasa haramta masa shiga wannan zabe, domin kundin zaben Niger a ayarsa ta 8 ya ce duk wanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara guda ba shi da yancin yin zabe ko kuma a zabe shi sai idan an yi katarin wanke shi daga laifin da ya aikata a can baya. Jaridar Ayr Info ta ruwaito cewa wasu 'yan takara hudu daga bangaren adawa sun shigar da karar dan takarar PNDS Tareya Bazoum Mohammed a kotun tsarin mulkin kasa, saboda a cewar su suna da shakku game da sahihancin takardunsa na shaidar zama dan kasa. Jaridar ta ce waɗannan 'yan siyasa da suka hada da Hamma Amadu da Ladan Chana da Ahmadu Bubakar Sise da Alfa Umar Abdul Qadir ta hanyar karar da suka shigar a jajibirin bayyanar sanarwar kotun sun buƙace ta ne ta mayar da takardun Bazoum Mohammed share ɗaya saboda dalilan da suka bayyana. Muƙarƙare da jaridar Lanketor wacce ta ambato ɗan takarar jam'iyyar PNDS mai mulkin Nijar Bazoum Mohammed bayan bayyana shi a matsayin halittaccen ɗan takara, yana cewa shi dama ya san da takardunsa ba su da matsala ko guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan Oshin Muryar Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.
Yanzu kuma sai sharhin Muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ita ce ƙasa ta farko da aka kafa akan tafarkin kare dukkan haƙƙin bil'adama. Mafi muhimmanci a cikin waɗannan 'yancin, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo lokacin da yake jawabi a Indonesia, shine 'yancin walwala ciki har da na yin addini. Amurka na mutunta 'yancin da Allah ya bai wa 'yan adam, kuma shine ainihin abin da ke tattare da ruhin ƙasarmu. Ya ce dalilin kenan da yasa Amurka ta fi kowace ƙasa cikin ƙasashen yamma wajen goyon bayan 'yancin demokradiyya a Indonesia daga mulkin mallaka, kuma ta kasance mai ba da goyon baya ga sauyin Indonesia zuwa mulkin demokradiyya a cikin sama da shekaru 20 da suka gabata. Gaskiya ne mutanen mu sun karbi 'yanci kuma sun rike al'adar yin hakuri wanda abu ne na musamman. Zargin ɓatanci wanda ke lalata rayuka ya zama ruwan dare. Nuna wariya ga kananan addinai na sanya masu yin su su zama 'yan ƙasa marasa galihu tare da fuskantar cin zarafi. Sakatare Pompeo ya ci gaba da roƙon ƙarin shugabannin addinai su yi magana a madadin mutanen kowane addini a duk inda aka take musu 'yancin su. Muna buƙatar ƙarin shugabannin addinai su zama masu bayar da shaidar halin kirki. Sakatare Pompeo ya ce Indonesia ta ƙara wa ƙungiyar Asian ƙwarin gwiwa don ta yi aikin da ta saba na jin ƙai, amma ci gaba kan adalci ya ci tura. Amma ba babbar razana ga makomar 'yancin addini shine yaƙin da jam'iyyar kwaminisanci cana ga mutanen da ke da kowane irin addini, musulmai, buda, kirista da masu bauta irin na Falun Gong duka, sakatare Mike Pompeo ya yi gargaɗi. Sakatare Pompeo ya ce haƙoƙin da Allah ya bayo kowane bil'adama haƙƙi ne na kowane mutum. Wannan shine dalilin da yasa dole mutane na ƙasashe masu 'yanci su kare waɗannan haƙoƙi. Wannan shine sharhin Muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. We'll be right back.